Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar, Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewar kara kyale a yi amfani da Afghanistan wurin yada ayyukan ta'addanci. Kana ya kira ga shugabannin duniya da su taimaka wa tsirarun al'umma, musamman mata da yara. Taliban ta kwace mulkin Afghanistan ne a cikin watan Agusta, bayan da Amurka ta yanke shawarar janye sojojinta daga kasar, bayan shekaru 20 da Amurka da kawayenta suka gwabza yaki, biyo bayan hare-haren ta'addanci da Al-Qaida ta kai a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. Yana da muhimmanci a tabbatar da ganin ba a yi amfani da kasar Afghanistan wurin yada ta'addanci ba. Kana kar a baiwa 'yan ta'adda damar gudanar da ayyukansu a wurin, inji Modi. Kiran da Modi ya yi kan kare mata da yara na zuwa ne yayin da Taliban take kokarin takaita haƙoƙin mata tun lokacin da ta kwace ikon birnin Kabul, duk da bayani da suka yi a kwanan nan cewa za su sassauta kuntatawa mata da 'yan mata. A baya an haramta wa mata shiga harkokin jama'a a ƙarƙashin mulkin Taliban daga shekarar 1996 zuwa 2001. Sama da allurar rigakafin COVID-19 biliyon 6 ne aka yi wa mutane a faɗin duniya tun lokacin da annobar ta fara, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins. Kimanin mutane biliyon 6 da miliyan 600 sun samu akalla sau ɗaya ya zuwa safiyar jiya Asabar, a cewar cibiyar ta coronavirus. An samu wannan gagarumin nasara ce wuni guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce kimanin Amurkawa miliyan 60 ne suka cancanci a basu ƙarin rigakafin coronavirus na uku. Biden ya yi kira ga Amurkawa da suka cancanci ƙarin rigakafin da su je su karɓi. Kana ya ce shi kansa zai je karɓi nashi ƙarin nan ba da daɗewa ba. A wasu kalamai daga fadar White House a ranar Juma'a, Biden ya ce kamar rigakafin farko da na biyu, shi ma wannan ƙarin na uku kyauta ne za a yi, kana za a same shi kuma cikin sauki. A jiya Asabar, sama da jami'ai 100 a jam'iyyar Musulmi ta ƙasar Tunisia Ennahda suka sanar da murabus a matsayin kin yarda da zaben shugabannin jam'iyyar a kokarin tunkarin matsalolin siyasar ƙasar da ke Afirka ta Arewa. Rabuwar kawuna da aka samu tsakanin shugabancin Ennahda na zuwa ne yayin da rikicin siyasar ƙasar ke ƙara muni. A cikin watan Yuli, shugaba Kais Saied ya kori Prime Minister ƙasar, ya dakatar da majalisar dokoki, kana ya ƙara wa kansa ikon zartarwa. Yana mai cewa ya ɗau wannan mataki ne domin ceto ƙasar. Masu sukan lamirinsa sun kira matakin da juyin mulki. A wata sanarwa da aka fitar a jiya Asabar, jami'an Ennahda 113 ciki har da 'yan majalisa da tsofaffin ministoci ne suka ce sun yi murabus. Wannan shawara ce ta dindindin kuma ba ja da baya, inji Samir Dilu, wani dan majalisa kuma tsohon minista a gwamnatin jam'iyyar Ennahda daga shekarar 2011 zuwa 2014. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin fararen hula a Hong Kong da ta shirya zaman darshe a dandalin Tiananmen ta yanke shawarar wargaza ƙungiyar bayan matsin lambar siyasa na tsawon watanni. Ƙungiyar ta Hong Kong Alliance mai rajin kafa demokaradiyya a China ita ce ƙungiyar farar hula ta baya-bayan nan a birnin da ta yanke shawarar rufe ayyukanta, wanda shugabanninta da dama suke ɗaure a gidan yari. A jiya Asabar, mambobin ƙungiyar sun gudanar da taron gaggawa, inda wasu da dama suka kada ƙuri'ar amincewa da rusa ƙungiyar da ta kai shekaru 32. Sakataren ƙungiyar Richard Soy ya faɗa a wani saƙo da aka yaɗa a kan gidan rediyo da talabijin Hong Kong cewa yana baƙin cikin sanar da ruguza wannan ƙungiyar ta haɗaka. A ƙarshe, a jiya Asabar, an kashe akalla mutane 8, kana wasu guda 9 sun jikata yayin wani harin bam da ya tashi a kan wani titi a kusa da gidan shugaban ƙasa a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia. Shaidu sun ce wata mota dankare da abubuwan fashewa ce ta tarwa tsakanta a kan mararraban Elgaf yayin da ta tsaya domin binciken tsaro.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A shirinmu na ƙarshe a darasin da muke yi akan Najeriya da ƙalubalen 'yan aware, muna gabar jawaban waɗanda suka halarci zaman zauren. Zainab Ahmed Marshall, wacce aka fi sani da Bintal Hijaz, tana bayyana ra'ayinta akan yadda 'yan kudu ke saye kayan abinci daga arewa sannan su sake dawowa da shi. Bint, gare ki.
Yau in ka shiga kasuwa zaka sayi waken da ake sayarwa naira 800 a katsina. Shi zaka siya a nan gurin 2000. Sun je suna da store sun siya sun kai kasarsu. Mu muka noma, mutanenmu ne suka noma, sun sai sun kai garinsu. Sannan daga garinsu za su dawo su ciyar da mu. Wannan bala'i ne. Ni I still remain a daga magana ta farko, yalla bai kai hakuri. Mu gyara ba za mu gyara ba. In ma politics suka yi amfani da su to mu ba mu dauke shi siyasa ba, saboda ba rayuwar take siyasa a duniya. Siyasa bata kai rayuwar ƴaƴanmu ba, siyasa bata kai mutuncinmu ba, siyasa bata kai darajarmu ba. In waɗanda suka kulla wannan abin dan siyasa suka yi to mu ba mu dauke ta a siyasa ba, saboda ta mana illa. Araba mu zauna a teburi, araba kowa ya tafi gidan babansa.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Saminu Dauda, ni dan Kano ne, amma an haife ni a ƙasar Yarbawa Ibadan, kuma na shekara 25 ina zuwa kudu. So Allah ya bani ikon zagayin Najeriya. Abu biyu zan yi magana kai ko zuwa uku. Na farko, matsalan Najeriya 'yan Najeriya ne, matsalan arewa 'yan arewa ne. Saboda me arewa ba mu da adalci da ba mu da haɗin kan jama'a? Kafin na yi maganan da ni kamata na yi maganan George, zan yi wani magana da ya maganan kan ƴan Hasman. Akwai da yawa da an kama su ana gani kamar Fulani ne, in aka yi musu tambayoyi. Maganan gaskiya ne, ba zan son zuciya ko shi ne sentiment da Turanci ko? To wallahi da yawa an kama su ba ƴan arewan ba ne. ƴan jaridu ba za su faɗi gaskiya ba, kuma hukunci ana musu hukunci. Sannan kuma maganan da zan faɗa a wannan zaurin na faɗa. Na taɓa faɗa Hajiya Madina kina shaida, na taɓa faɗa shekara Disamba da ta wuce waccan, na ce wallahi tallahi idan na yi kuskure Allah ya haifin zan kuma maimaitawa. Matsalar Najeriya dukanmu ne, da musulmai da kiristoci, mun kauce hanya, mun bar hanyar addini. Na faɗa a nan, akwai lokacin da na ce ma akwai mutumin da aka ɗaure shekara 10 yawa 'yarsa ciki ta haihu. Saboda haka wallahi tallahi idan Buhari ya kawo miliyan 100 'yan security, ba abin da zai canja. Almubazirancin da muke arewa dabba ba ta yi, abin da muke dabba ba ta yi. Wallahi tallahi sai mun koma ga Allah, mu tuba mu koma ga Allah bi azumi. Allah Ghafurur Rahim ne. Najeriya gaba ɗaya ne irin almubazirancin da ake yi. A nan na faɗa, na ce a lokacin da na ce waye yaro na, waye ce yarinya, na ce bari fito muku baro-baro. Na ta faɗa magana cewa akwai yarin 'yan mata ta kai kawarta police station ta mai mata sadaki akan ta aure ta. Saboda haka zan takaita magana, wallahi sai mun koma ga Allah. Duk abin da za mu yi sai mun koma ga Allah. Sannan manya na arewanmu da gwamnoni da 'yan siyasa suna ɗaya daga cikin matsalolin Najeriya. Sai mai hattara jama'a, Allah ya sa mu gane mu yi amfani da wannan watan da Allah ya kawo mu mai alfarma. Mu tuba mu koma ga Allah, Allah Ghafurur Rahim ne. Wallahi ƙasar mu ta ci gaba. To Allah ya sa mu dace, Allah ya ji mu ƙasar, Allah ya sa ƙasar mu ta ci gaba lafiya. Wa salam.
Mun gama sai Yusuf zai mana minti daya sai Barisa rufe mana.
To kamar abubuwan da muka tattauna game da kasancewar mu a ƙasa ɗaya ko kuma 'yan biyafar su tafi, wato duk abin ya ta'allaka ne akan tattalin arziki. Saboda haka abin da zai kawo mutane su koma gonakinsu, gwamnoninmu da mahukuntanmu dole su yi shi. Abin da zai farfaɗo da sana'o'inmu mutane su koma su yi, mutumin da yake ƙasar Niger ko yake ƙasar Benue, a duba irin sana'o'in nan, a inganta su kuma a zauna, saboda Allah a tabbatar waɗannan sun kai ga mutanen nan. Sai na ƙarshe, ina ganin idan muka zauna muna ta maganan wa zai wakilce mu, ana cewa akwai shugaba. Eh, akwai shugaba, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya gaba daya, wanda kuma dole ya shugabanci na adalci akan kowa. Amma abinda muke magana, dole ne yanzu Arewa a fitar da wane ne waɗansu mutane ne shugabanni waɗanda suke progressives. Saboda al'umman Arewa a yanda ta ginu a siyasa, dole akwai waɗanda suke progressives. Akwai kuma waɗanda, abinda yake nufi waɗanda masu wato masu zafafa abu al'amura irin su Malam Aminu Kano. To muna neman Arewa mu samu irin su Malam Aminu Kano, mu samu irin su Sadauna, sannan mu hakura mu bi su, su kuma su yi mana adalci.
Na yi murna da jawabin jama'a guda biyu na ƙarshe din nan. Kusan sun takaita abin da nake so in ce. Mun tabka laifuffuka tsakanin junanmu, mun tabka laifuffuka tsakaninmu da ƙasa, mun yi laifuffuka tsakaninmu da Allah. Kowa komin addininka, komin yarenka, ka tsaya ka nemi gafara. Mu tsaya mu nemi gafara. Najeriya na buƙatar garan Babur. Arewa ta kamar yadda Malam Yusuf ya faɗi, muna buƙatar mu yi ƙoƙari mu nemo mu Arewa taswira. Kabilar Yarbawa, kabilar Ibo, kabilar ko ina suna da taswirar jaddawalin abubuwan da suka shirya a matsayin taswirar ya suke so ƙasar su ta kasance nan da shekara 10, nan da shekara 20, nan da shekara 50, nan da shekara 100. Arewa ne muke zubar gada, babu wani tsari. Menene manufofin tattalin arzikin Arewa? Meye manufofin ilimin boko na Arewa? Meye manufofin harkokin siyasa na Arewa? Meye manufofin al'adun Arewa? Meye manufofin harkokin zamantakewar mu kabilu daban-daban da tsaro da zumunci a Arewa? Dole akwai bukata Arewa a kira taro na cikin gida. Mu kira taro na cikin gida mu gaya mu kanmu gaskiya. Ba mu da shugabanci, ba mu da haɗin kai, muna da mugunta, kowa kanshi kawai yake so. Mu kira taro a cikin gida, mu zo mu yi wannan gyara, mu yi wannan gyara cikin hanzari, cikin gaggawa, domin mu nemo mu kanmu shugabanci waɗanda za su kai mu tudun na tsira daga matakin 2023. Wannan goyon baya nake akan magana Malam Shau. Kuma Arewa a gaggawoyin tuntuɓa, a nemo majalisa ta Arewa guda ɗaya. Wadda za ta haɗa kan kowa da kowa, kowane kabila na Arewa yana da haƙƙi, yana da dama. Addinan nan duka a shigo da su, kabilu daban-daban duka a shigo da su, a ba su haƙƙi. Kowa ya taho kafa da shi ɗaya, mu dawo a gidanmu na da, gidan Arewa, a dawo a yi wannan. Duk waɗansu waɗanda suke daga shekara 70 zuwa sama su kauce gefe guda. Mu nemo sababbin zubi na shugabanni waɗanda suke da zamma da kuma tunani akan Arewa, waɗanda za mu dawo da al'ada sabuwa ta haɗin kai da zumunta tsakanin bambancin addinai da kuma kabilu daban-daban. Allah kuma ya taimake mu, kuma mu nemi gafara akan wannan. To taro, ina so in bada shawara. Daya daga cikin manya-manya waɗanda suke gadace tsakanin da da yau, wanda kuma fitila ce ta haska mana gobe, ina roƙo don girman Allah ka ɗauki wannan nauyi, injiniya Kelani Muhammad, ka shugabanci kiran wannan taro. Na rantse da Allah za mu bi bayanka. Ina bada goyon bayan haka. Ba ni buƙatar wata ƙungiya ta Arewa ta kira wannan, domin muna da ƙungiyoyi. Arewa tana da ƙungiyoyi guda biyar. Yarbawa na da ƙungiya ɗaya, Ibo na da ƙungiya ɗaya, Niger Delta na da ƙungiya ɗaya, waɗannan yan North Central suna da ƙungiya ɗaya. To ba mu buƙata a taho da magana wata ƙungiya za ta kira, domin za a ce wannan ƙungiya ke goyon baya. Kai da tije ne mai halayya na kamala, mai kima, mai girmamawa, muna ganin darajarka. Idan ka fito, mun san baka cikin wannan ƙungiya ko ɗaya, baka cikin su. Kuma ko da ɗaya daga cikin zumma wadda take marigayi Sa'amudu Bello yake takama da ita, makaman bidda ne. Kai halifar shi ne, muna kallonta a gare ka, muna roƙon ka jagoranci kiran wannan taro. Muna tare da kai 100%, za mu goyi bayanka. In kana bukata ka shirya takarda, ni ina cikin wanda za mu sa hadu. A kira taron 'yan Arewa, mu zo mu yi shi a headquarter Arewa a Kaduna. Mu nemo mu Arewa mu fita. Arewa gobara ta taso. Idan ana neman ruwan kashe gobara, ba a zaɓi. Kowa da kowa ya taho ciki ya kawo gudunmuwar shi, mu ceci Arewa. Nagode.
Madalla, mun kammala wannan taro da yardar Allah, kuma na san Allah da kowa zai koma gida cikin farin ciki. Kafin ta je Madina, ta gode wa duka jama'a da suka halarci wajen wannan taron. Muna fata bayan sallah, in Allah ya kai mu, ko mu sake yin kashi na biyu na wannan taron, da ina jin kamar ba a gama bayanan nan ba. To, in Allah da za mu yi nazarin mu yi kashi na biyu na wannan taro na Najeriya da ƙalubalen 'yan aware. In Allah da za mu yi wannan, Allah ya kai mu.
Ina fata kuma yadda ake kokari yau duk da ana ruwa aka zo za a sake daurewa a sake dawowa wannan zaure in Allah ya kai mu. Na san Hajjia Madina za ta gode wa mutane da sauran abokan aiki da waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani na sashen Hausa na muryar Amurka, saboda duka sai an haɗu ne ake aiki tare. Muna fatan Allah ya sa a daina zubar da jinin kowa a Najeriya. Kasar ta ci gaba da zama kowa ra'ayinsa da yake so Allah ya bashi a Najeriya. Hajjia Madina.
To jama'a, mun gode da kuka amsa kira. A kullum na karɓi wannan na'urar magana nakan ce da bazar ku muke rawa, ba dan kuna nan ba da zauren VOA ma ba za ta yi armashi ba, ba wanda zai saurare ta. Kowa ya zo da kunshinsa a zuci, kowa ya amayar da abin da ke cikin zuciyarsa. Kuma ina son amince da to ai shi yasa muka ce za a yi kashi na biyu, saboda kowa ya faɗi ra'ayinsa, ya faɗi abin da yake so mu kawo wa ƙasa gyara. Ƙalubale da Najeriya ke fuskanta a yanzu, kamar yadda duk aka yi ittifaki a nan, ita ce ƙalubalen rashin haɗin kai. Mun koka cewa arewa ba mu da shugabanni. A yanzu nan kuka gama faɗi, kuka zayyana cewa kudu da kudu maso kudu da kudu maso gabas da kudu maso yamma duk suna da shugabanninsu, suna da masu cewa ta matasansu su ji, suna da masu cewa a mun ba da haƙuri kuma a aminci. To a arewa ne ba mu da irin wannan shugabanci. Kuma yanzu an ƙalubalanci injiniya Kailani Muhammad ya kira wannan taro da aka yi ta jaddadawa. Ya kamata a yi taro a dawo a haɗa kan arewa, ba ruwanmu da wani yankin arewa ta kaza, ba ruwanmu da ita. Me yasa kudu maso yamma ba su da yankuna irin wannan? Me yasa kudu maso kudu ba su da irin waɗannan yankunan da muke da su? Saboda sun yi ƙoƙari, sun samu shugabanni masu faɗa a ji, kuma sun yarda su bi waɗannan shugabannin, sun kuma amince da haɗin kansu wuri guda. Ba na son in bi bayan kowa da zai ce shi ɗan yankin kaza ne. Ɗazu da muka fara wannan shiri, Nasiru ya faɗi, ya ce na zauna wuri kaza, na zauna wuri kaza, ina jin yarurruka kaza. Ba a taɓa tambaya na ke ɗinnan ‘yar ina ce in ce ga inda na fito ba. Sai wanda ya sani, injiniya Kailani ya sani, mun tashi tare muna yara. Da yawa a nan an sani ga wanda muka yi primary school tare a LEA Ungwan Sarkin Kaduna, da aka sani ai an san inda iyayena suka fito. Ni ɗinnan ai haife ni a Kaduna, na girma tsakanin Kaduna da Maiduguri. Saboda haka ba yadda za ka yi kai, akwai waɗanda suka yi damba a majalisa. Ɗaya cikinsu ya ce ya san inda gidan mahaifina yake a Unguru. Ɗayan ya ce a'a, ni da iyayena maƙotansu ne a Maiduguri. Aka kira ni a waya, Hajiya, don Allah mutanen nan suna faɗa, suna son su san wai ke ‘yar ina ce. Na ce ka gaya musu duk suna da gaskiya. Ƙannena sun yi karatu a Unguru. Na ce ka gaya musu duk suna da gaskiya. Ni ‘yan Najeriya ce. Saboda haka mu tsaya a wannan gaskiyar tamu, mu dawo mu haɗa kai duk inda aka ce Najeriya, in muna wuri gaba ɗaya da Ibo da Bayarbe da Bahaushe da duk wani ƙabila da ka sani, in muna tare a wuri guda dukkan mu ‘yan Najeriya ne. Ba na son a yi wani zancen wariya ɗin nan, a dawo a haɗa kan, a ci gaba, a ba ƙasarmu, shiyarmu ta arewan, a ba ta alƙibla, a ba ta shugabanni da in suka ce yau Madina ki daina wannan surutun zan daina, saboda shugabanni na ne za su kuma nuna min hanyar da zan bi. Saboda haka iyakacin godiyar da zan muku gaskiya, kun yi rawar gani a yau, kun faɗe ta daidai yadda take. Kuma waɗanda muka gayyato da basu iya zuwa ba, da suka bani hujjojinsu ƙwarara, waɗanda ke shiyar kudu maso kudu, kudu maso gabashin ƙasar nan, sun faɗi hujjojinsu. Na kuma yadda da hujjojin nan nasu, na amince da hujjojin nan nasu, kuma mun ci gaba da taron domin mun riga mun ba da takardu cewa za mu yi wannan taro. Dalili kenan da zai sa mu yi kashi na biyu. Hashi Rogers Okorochan nan shi ne na farko wanda muka aika wa wasiƙa. To nan gaba za mu sake yin ƙoƙari mu gani, tunda duk wata muke irin wannan taro. In Ubangiji Allah ya ba mu iko, za mu ci gaba.
A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Solomon Abo wanda ya haɗa mana sautin shiri,
da Benjamin Gawon, da Awali Salihu, da abokanan aiki na Murtala Faruk Sanyi, Hawa Umar, Shamsiya Hamza Ibrahim, Aisha Mu'azu, dukkanmu da muka halarci wannan zaure, Nasiru Adamu El-Hikaya shi ne abokin aiki na da muke jagorantar wannan shiri tare. Gaba ɗaya ina muku godiya. Kwamishina, mun gode da kayo tattaki tun daga Kano ka zo mana wannan zaure. Wannan shi ne karanka na farko na zuwa nan. Insha Allahu na san nan gaban muka yi gayyata za ka zo. Mun gode ƙwarai da gaske. To muna godiya, kuma Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya.
Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai wani lokaci idan mai kowa mai kome ya kai mu, ku huta lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na Rayuwar Birni, muna tare da wani malami ne mai sana'ar saida kifi. To yau shine babban bakon namu da zamu zanta da shi. To malam, ko zaka gabatar da kanka?
To ina gabatar da kaina gaskiya. Ga munan,
menene sunanka?
Sunana Awal Sani.
To malam Awal, kai mutumin wani gari ne?
Ina Kebbi Birnin Kebbi local gani.
Kai mutumin
Birnin Kebbi Karamawa kuma Gulunde.
To malam, gashi nan naga kaman anan kana sana'ar sai da bushashen kifi ne haka, ko? To malam, yanzu kaman a misali wannan, yanzu wannan kifi haka, wannan kaman ya kai nawa zaka siyar mu da shi?
Mun ne sai da shi kimanin 2000.
Naira 2000. Ko nawa kaman nawa ke sai da shi kace?
Naira 2000.
Naira 2000. Wannan shine gaskiyar sa wannan?
Eh, haka muke sai da.
To wannan fa?
Wannan mun ne sai kimanin 3000.
Naira 3000. To na kasan nan fa?
Kuma 3000 ne, ba shi ne da wannan.
To amma yanzu a misali ina da kaman naira 1000 haka, zan iya samun kifi bushashe a nan?
Sosai kuwa.
Ko 500 ma haka?
Kwarin su sai ana samu.
To ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne?
Gaskiya ba na dade ba, saboda na zo nan dai ina laboranci. Yau da gobe da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka a kaina, ni ma ina da iyalai. Sai kawai ni yi tunani a kaina kansu nimmi sana'a kifi. Yanzu shekara ta biyu na shiga ta uku.
Ka ce to da kana sana'ar leburanci, kaman wani sana'a kenan ta leburanci?
Ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura. To yau da gobe da gobe sai ni tunanci ai ni ma kamata in bude nau kasuwanci, zan ci gaba ake nema. To dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi.
To menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku, jihar Kebbi, ka taho nan kake ka kama wannan sana'a?
To ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance. Ni ne ma ba inda ba ya kai mutu, da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi. Saboda can gida mu ne sana'ar ta noma, ba mu gwada kasuwanci a gida. Kawai muka hito muka zo birnin tarayya saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida.
To baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta, za ka fi samu, ko kuma baka ganin kaman a nan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka?
Wallahi kam da zan samu dama na yi son haka. Na san kuma gida, neman kuɗi na zauna gida. To abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso. Don Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo. Wani abinci dole ne sai ka hita. Ba ka zauna cikin gida ka ce lallai nan za ka nemi kuɗi ba. Don inda Allah ya kaddata ka je ka nema, can za ka je. To shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kuɗi.
To malam, shin kuwa ka yi karatun boko?
To gaskiya ban yi karatun boko ba.
Ba ka yi karatun boko ba sam-sam?
Sam-sam. Mun dai karatun arabiya, mun wance na addinin musulunci. Amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka ɗan taɓa kuma dai da ba muka saki.
To mene ne sa ku saki?
To yanayin rigimomi na hidimomin duniya. Saboda mutum nan garin nan in ba ka da ƙarfi sai ba ka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu, in ka dage gaskiya. To shi yasa dai kawai katun ba mu da ƙarfin gwiwa sai muka haƙura muka dawo ga kasuwa kawai.
To kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa?
Gaskiya kifin na yanzu zai kai kimanin 60,000.
Naira 60,000. To kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
To ciniki sa'a ne, wani lokaci za a samu ciniki 10,000, wani lokaci 15,000. Wani lokaci za mu samu har 30,000 ma ya Allah ya kawo kasa. To abin sa'a ne, an taɓa yi wani lokaci har 50,000. To abin ba ya kauce, wani lokaci ma 5,000 ma nake, wani lokaci kai 5,000 ma ba ni kai. Amma yau da gobe sai mu haƙura.
Tun ka duba birnin Abuja, birni ne mai tsadar rayuwa. An ka duba bangaren sufuri da gidajen haya. Kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni?
To, nan gaskiya a nan nake zama a Ira 11. Nan nake kasuwa ba nisa nake ba nan Mangal Plaza. In kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa.
To anan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi?
Ina alfarma ce kai mace ce mune samu wajen kwanta sai sai mu dawo wajen kasuwancin. Wanne mai alfarma ne ga security gidan wanda kwana sai mu dawo nan.
To kaman zuwa yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali?
To zuwa ita ta haya kama ta gai mun ne diba kimanin kwana 90 wata uku haka sai mu tafi gida sai mu dawo.
To yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali, kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi?
Lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu da ciyar da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran kananmu da ita muke yi haka dai muke ta gargaza.
Na gode kwarai malam.
Masha Allah.
To a gaida malam Sale.
Magana zungu ne. Maka san zungu ku yi rawa. Ai ta ta. Adiza ne, Adiza ne, Sister Adiza.
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.